Jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Faki.
To jama'a, kamar yadda kuka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla, inda a yau ma 30 ga watan Nuwamba na shekarar 2021 za mu kammala maudu'in makonni biyu da suka gabata, inda muka fara magana akan muhimmancin al'adar karanta littattafai da irin rawar da iyaye ke takawa wajen ganin sun yi wa ƴaƴansu wannan tarbiyyar.
Kake Amina,
masu saurare, idan ba ku manta ba, a hutun ƙarshen makon 8 zuwa 12 ga watan Nuwamba ne wakilin sashen Hausa a Kano ya halarci wannan taron. Kuma a cikin shirin namu na yau za mu kammala wannan maudu'in.
Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, ba tare da bata lokaci ba za mu koma jihar Kano, inda wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da bakuwar da za ta gabatar mana da kanta.
Rike da dai gabatar mana da kanki.
Sunana Professor Talatu Musa Garba, ni ce kuma director ta cibiyar koyar da karatu wato Nigeria Center for Reading Research and Development, Bayero University, Kano.
Cibiyar bunƙasa harkokin karatu da bincike ta Jami'ar Bayero.
Haka.
Yau gashi kun yi wannan taro da kuka kira shi National Conference, wato taro ne na ƙasa wanda shi ne karo na uku a jerin tarurrukan da kuke yi a shekara-shekara. Bisa al'ada, idan aka taro irin wannan, akan fitar da abin da kuke kiransa communique, wato takardar bayan taro, wanda ya kunshi wasu kuduroli da taron ya yadda da su cewa a ɗabbaka. Ban sani ba ko ana ku taron akwai nau'i na communique?
Akwai nau'i na communique, saboda masana sun zo, an yi muhawara, an gabatar da makaloli, kuma an zauna an fitar da abubuwan da ya kamata a ce duk wani wanda yake da ruwa an sanar da shi yanda za a bunƙasa al'amarin karatun.
Kin ce an gabatar da makaloli, ko zaki iya faɗa mana adadin makalolin ko kuma kiyasin su?
To, an gabatar da makaloli kamar guda 75.
Suna magana ne a alƙibla ɗaya ko kuma a misali al'amura daban-daban suka taho?
An raba shi jigon conference ɗin kamar gida 5. An kalle shi da ga alƙiblar littattafan yara da yanda ake koyar da wasu al'amura na karantarwa, wanda su ne kamar jigon shi wannan taron. Akwai wadda aka gabatar kamar keynote, sannan akwai kuma takardu kamar lead paper, wa'anda su ne takardun da suke jagorancin wa'ancan
masana ne da ko watakila farko so shi ma irin kuko suka gabatar.
Masana ne dai a ɓangaren koyar da karatun yara ɗin suka zo suka gabatar da takardun. So, saboda haka in aka haɗa nasun nan, an gabatar da takardu kamar guda 75.
To naga a jigo ko kuma take ko alƙibla taron an yi magana kamar akan wato littattafai a matsayin wani tushe na koyarwa koyar da yara suna kanana dinnan ban sani ba ko akwai a makalolin da aka gabatar akwai daga ciki da suka yi magana musamman hususan akan yadda ake rubuta littattafai dan koyar da yara kanana a mataki na ƙasa
akwai ɗaya daga cikin makaloli wanda aka ce su ne kaman jigo ita wannan keynote din ta hada yanda ake rubuta littattafan jigon conference din gaba ɗaya ta tattauna akai professor Ramla Jibir to sannan kuma akwai guda biyu da aka abin nan ɗaya sun kalle shi ne ta bangaren policy
manufofi na gwamnati
manufofin gwamnati yanda abin da ya kamata a kiyaye idan za a wallafa littattafan yara to ɗaya kuma an rubuta shi ne akan an gabatar da shi ne akan wani wannan da aka gabatar na kamar bincike da aka gabatar akan yanda ya kamata a ce an bi ladubban da ya kamata a bi wajen tabbatar da an samu lasisi na rubuta littattafai kuma an bi ka'idojin rubuta littattafan to an yi shi kamar research ne aka yi da aka zo aka yi aka gabatar da yanda ya kamata to kuma sai aka tafi da wannan research din aka je aka kara tantance shi sannan aka tsefe shi aka tantance shi sannan aka zo aka fitar da abubuwan da ya kamata a yi la'akari da duk wani wanda zai rubuta littafi na yara sai ya bi wa'annan ka'idojin
dabi-dabi kuka cimma ne kuma wasu batutuwa kuka tabo a su waɗannan ƙudurori
to akwai dai batutuwa da dama da aka cimma amma dai waɗanda suka fi fitowa fili su ne waɗanda muka fi ƙarfafawa wanda ya shafi duk wasu masu ruwa da tsaki masu hukuma da ya kamata su assasa koyar da karatun nan da kuma waɗanda ya kamata su kula da an bi ka'idoji wajen wallafa littattafan yaran nan da kuma waɗanda ya kamata a ce su ne suke da alhakin ba da malamai da kula da malamai da kula da kayan aikin ma da za a yi so dukkansu suna wannan waje kuma an tattauna da su an yi tambayoyi an ansa to wannan shi wannan community da muka rubuta za mu aika musu har can saboda su ya kamata mu haɗu tare da su mu ga mu tabbatar da abubuwan da aka gabatar an yi amfani da shi
wato kamar su hukumomin gwamnati kenan irin CUBEC watakila da makamantan su
akwai CUBEC NARDC National Council of Colleges of Education da su National Board of Nomadic Education da su Teachers Registration Council da su Educational ERC Educational Resource Center so dukkan su suna ciki waɗanda sun zo kuma sun aiko da mutane sannan kuma da su SUBEPS na ƙasa
to duk waɗannan hukumomi ne na ilimi da suke da ruwa da tsaki batutuwan da kuka bujiro kuke so a cimma ko a aiwatar kamar suna da hurumin aiwatarwa a matakan su ko a matsayin su na hukumomin gwamnati ko kuma a suna buƙatar sahalewar gwamnati a sama misali idan kika ce na gwamnatin Najeriya misali gwamnatin tarayya dole sai ta amince ko kuma batutuwa ne wanda dama sun shafi hurumin da ita doka da ta kafa su ta ba su
gaskiya batutuwa ne wanda dama suna cikin hurumin dokar da ta kafa wa'annan saboda kaga su NARDC su ne suke tabbatar da littattafan ma da za a koyar a makarantu da wani littafi da aka wallafa da shi kansa kundin ilimin a ƙarƙashin su yake su kuma UBEC su ne ya kamata a ce suna kula da abin da yake faruwa a cikin makarantun nan, makarantun matakin primary inda ake koyar da shi wannan karatu da muke fada. Sannan su UBEC din nan su ne kuma a matakin jiha da ya kamata a ce kudirin wancan UBEC su suke tafiyar da shi, su suke kula da malamai, su suke kula da abin da yake faruwa, su suke kula da supervision. So saboda haka dukkan su a cikin mandate din su ne, a hurumin su ne, saboda su suke gwamnati ta kafa su ne don su yi wa'annan ayyuka, kuma hurumin su ne su yi wa'annan ayyuka.
Kin yi maganar malamai, ban sani ba a cikin waɗannan kudurori na ku kun taɓo barin batun bada horo da kuma watakila iya koyarwa, ma dan ɗaya daga cikin batutuwan da kullun ake kuka da shi shine cewa malaman makaranta musamman a ƙasa din na har yanzu da cewa an sanya NCE ta zama ita ce mafi karanci, amma dai har yanzu ana kokawa da irin kwarewar koyarwar malaman dan a makarantun primary. Ban sani ba ko kun taɓa wannan batun.
Mun taɓa wannan batun saboda shi dai karatu dama a primary ake fara koyar da shi, ya kamata a ce anan ake assasa shi, anan aka gina tushen sa, kuma su malaman nan su ne ya kamata a ce sun gina tushen. To tunda haka ne ai ana buƙatar inganci a wajen gina wannan tushen. To kuma su waɗannan malaman ya kamata a ce dama a cikin tsare-tsaren matakin ayyukan su a ce ana ba su horo lokaci-lokaci yanda za su gyara makamar aikin su. To sai muke ganin cewa ya kamata a ce su UBEC din da suke kula da su suna dan ware lokaci ya zama ana ba su horan nan na lokaci-lokaci yanda za su samu makamar koyar da karatun nan.
Kika ce su UBEC, ma'ana kina nufin hukumar kula da ilimi primary a jihohi.
Primary a jihohi su ne su UBEC din, tunda mun yi zancen UBEC. To su kuma waɗannan da aka bawa alhakin kula da makarantun nan da malaman da tsarin aikin. To ya kamata a ce suna ba wa malaman nan horo na lokaci a lokaci akan makamar aiki. To kaga ya kamata a ce kenan an inganta, ko da suna da qualification ko a inganta yanda za su koyar din.
To ya kuke son horon ya zama misali?
To yanzu kaga mun fitar da kwasa-kwasai waɗanda za su taimaka wannan. Mu cibiyarmu ba ita ce wacce za ta koya a firamarin nan ba, a'a mu ne muke kula da koyawa malaman da za su koyar a wannan. Mu namu malamai za mu ba horo. To idan aka ce mun fitar da kamar certificate na certificate program, sati biyu ne, sati hudu ne, sati shida ne, ya danganta ga yanda yarjejeniyar da aka samu aka cimma tsakanin su waɗannan masu kula da su hukumomin da za su ce to muna so a koyar mu da malaman mu a yi musu horo na sati biyu ko sati uku, saboda muna son mu rika yin sa lokacin da yara suke hutu ko a ƙarshen shekara. Haka mun fitar da wannan, muna da manhajar, muna da komai, muna da masu koyarwa da za mu tafi mu je mu sassamu waɗannan ɓangarorin domin kira su mu haɗa hannu da su mu gaya za mu yi a taimakawa koyar da karatun. To sannan kuma banda wannan mun fitar da diploma ta gaba da digiri, wacce wanda yake da digiri, tunda yanzu muna samun masu digiri da yawa a primary school, suna koyarwa a primary school. To wannan yanzu haka mun dauki dalibai ma shekaran nan ma gashi mun fara sun yi dai registration tunda wancan satin makarantar ta bude. To mun haɗa hannu ne da Faculty of Education
bangare kula da sha'anin koyar da ilimi,
saboda mu a matsayin mu na center ba za mu iya bada degree ba, amma za mu iya bada dan certificate na wucin gadi kaman sati biyu sati hudu nan, dan certificate za mu iya bayarwa amma ba za mu iya bada degree ba. To saboda haka sai muka haɗa hannu da department na ilimin yanda ana dama koyar da diploma ta gaba da degree. Namu ma sai ya shiga sahun abin nan, muna ce masa postgraduate diploma in the teaching of reading. To mun riga mun dauki dalibai mun riga mun gama shirin mu na komai kawai lectures za mu fara tunda duk sun yi registration. To idan muka tallata wayannan kaga mutane ba sai hukumar da kake aiki a ƙarƙashin sa ta baka dama kai ba tunda certificate ne kake nema.
Kanka
zaka iya cewa ina buƙatar wannan. Kana koyar da Hausa ne, kana koyar da Turanci ne, kana koyar da Arabiya ne, tunda makamar iya karatu, karatun harsuna ne ba wai harshen Turanci kawai ba. Har Larabci makamar yanda za a koya wa yaro karatu daga farko ne, yanda zai taso da kwalin sa
nan dabarun
yawa duk wayannan dabarun. To saboda haka muna sa ran yanda yanzu daga da muka tallata nan da nan mutane sun taho gashi mun samu a karan farko mun samu dalibai sun kai 35 wayanda za su fara a na farko. To kaga ai akwai sai mu ce alhamdulillah. To nan gaba muna fata abin zai ci gaba da habaka yafi yanda yake yanda muka samu a matakin farko.
Ila yau Mahmud bai yi nisa ba ya tattauna mana da bakon da ya gayyato.
Akwai bacin littattafai tunda bancan karatu muke ban sani ba ko shi wannan jadawali na bayanin bayan taro da kuka ya tabo zancen nau'ikan littattafai misali da ya kamata a samu da kuma shi kansa yanayin yadda aka rubuta littattafan tunda naga kun gayyato mawallafa littattafai ma.
Akwai mawallafa littattafai dama da in muna wannan taron muke kira su saboda su zo su ji da kunnan su abubuwan da za a saboda dokoki da sauransu da ake shimfidawa na rubuta littattafan yara. To suna zuwa kuma su baza littattafansu da irin abin da suke mutane su sassaya. To haddasu dai da masu wallafawan da masu bugawa da masu sayarwa duk muna gayyato su a wannan taro namu. To mu a santa muna da resource room. Mun kira shi resource room ne
ma'adana ce ta
mun kira shi resource room ne saboda ma'adana ce ba wai ta littattafan kawai ba ko kuma ta littattafai da ake turowa ta internet soft copies. A'a, hadda irin kayan koyarwa ko koyarwa wanda za su ba malami damar ya dan shirya abubuwan da zai yi wa yara bayani da shi kamar teaching aids.
Abu da kuke teaching aids.
Wato. Sannan kuma da aka tashi a cikin dama center tamu collaboration ne da Florida State haɗin gwiwa da Florida State University da Mutu a cikin ta Amurka. To a cikin abubuwan da aka yi mun je can mun dan samu horo kuma duk fellows din da aka dauka an jawo su ne daga faculty na makaranta wayanda suke da nasaba da
wannan malaman wanda ko kaka je
aka je aka dan samu mu ma anan din aka kokkoye wani muka samu certificate daga nan suka zo daga can suka yi mana horo suka ba mu certificate aka je can kuma aka yi yoyo wata 6 aka samu. To a dawowar a cikin abin nan din sai aka samu littattafai wayanda suke na abin nan na makamar koyarwa wayanda suke da ba tsofaffi ba current littattafai sai suka rika turo mana su muka dan bude dan kwarya resource room din mu da shi.
To amma shi na kafar sadarwa ne kenan ko kuma na hannu da hannu ne?
Na hannu da hannu na kafar sadarwar duk fellows da suka je wannan wata 6 a can an bude musu
ma'adanar
tasu ta can Florida State University din kowa ya ɗebi abin da yake so da abin da zai ɗauka.
Ɗebi da kanka akai muku?
Ɗebi da kanka kawai buɗe ake duk abin da zaka shiga zaka ɗauka. To da muka rika tattarowa kowa ya tattaro muna dawowa nan sai ita university sai ta bamu laptop. Aka ba mu kwamfutoci aka ce kawai mu zuzzuba wayannan
amma dai ba ku kwashe musu da littattafai ba.
Ai har bayan an dawo ma wata 6 suka bar wurin a bude ban dau abin da
muna da yanan ma ku iya kwasa.
To saboda haka muna da wayannan yanzu abin da yake mana karanci shine littattafai
na takarda
shine muke buƙatar a cikin wannan community da aka rubuta
mun
kawo duk wani wanda yake da dama da yake da littattafai a agaza mana da shi yanda zamu bunƙasa su littattafan na bugu saboda muna cewa karatu muna cewa wancan na internet din akwai dan shagaltarwa to shi wannan na zahiri wanda yake abuki shine muka nemi cewa duk wani wanda yake da ruwa da tsaki muna kira idan yana da tattafa ya taimaka mana da su amma kuma bara mun wallafa littafi dukkan mu fellows dinnan da muka je muka da kowanne yayi chapter guda daya ta makamar koyar da koyar da karatu muka hada littafin to UBEC sai suka dauki nauyi suka yo copy 2500 suka rarraba a wurare aka kawo mana wasu aka rarraba a wurare to yanzu muna shirin zamu yi kuma journal haka wanda tamu za a tattara masana su tattaro su kakkawo article din su yanzu haka in Allah ya yarda January ko February zamu fidda journal din mu ta farko wacce ta tattara bayani
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da zaku kira ita ce alamar tarawa 1202205655 dalla masu sauraron mu mun bude muku layi mun sami kiran mu na farko da wa muke magana
assalamu alaikum
wa alaikum salam da wa muke magana
ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a kimba
to mallam ibrahim muna jin ka yau da ka ji maudu'in namu akan muhimmancin karanta littattafai me zaka ce
to ni dai shawara zan ba ga ainihin masu wallafa littattafan nan abinda nake roƙon su arziki dan Allah a rika ba ainihin bangaren addini muhimmanci saboda idan littattafan da suke wallafa mafi yawanci za ga bangaren soyayya ne kawai shine ainihin suke yawan wallafawa da sauransu amma a rika zakulo mana tarihi ainihin annaba da sahabbai da kuma manyan bayi waɗanda suka ba da gudunmawa game da tarbiyya a duniya to shawara nake ba su kenan yawa shawara nake ba su kenan dan Allah su ba mu wannan bangaren muhimmanci
to mun gode ibrahim mai wankin hula da wannan kira naka sai daga jahar sokoto da wa muke magana
assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana jallo garba gina sokoto a najeriya
to mallam bello garba muna jin ka
eh duk da yake maudu'in naku radio da yake ina kusa ga wata na'ura abin bai ta sosai
muna tattaunawa ne
da Ibrahim ya ce gaskiya ya kamata a mai da hankali musamman ma ga abin da shahi tarihi haka na annabawa da abubuwa da waɗanda zan na tarbiyya wanda za su ce ga ba wai a ci gaba da yin abubuwa waɗanda ba su dace ba wannan ita ce takaitaccen gudunmuwa ta na gode
to mun gode da wannan kira naka daga Kaduna da wa muke magana
to ajiya barka da kokari barka da aiki
yawwa barka dai da wa muke magana
to sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasade a Kaduna tarayyar Najeriya
muna jin ka Murtala
to hajjia gurgurce zai fara ma dan uwan mu da ya fara kiran wayan ku yau din nan ta'aziyar son mahaifiyarsa Ibrahim wankin hula Allah ya jikanta to sannan kuma maganan ita karanta littattafai abu ne mai muhimmanci kuma kin ga mu musamman ma a Najeriya abin da ya kara mana illa wai akwai lokacin da aka zo aka daina ma karantar da tarihi a makaranta ina ce a makarantar gwamnati ne ko makarantar boko da sauransu ya kamata ai mutum sai ya san tarihin kansa sannan shi ne zai san ina ya fito ina zai dosa to ya kamata muna roƙo a dawo da buga littattafan nan na tarihin da darewa da tarihin Najeriya tarihin shugabanni ɗalibai su dinga karanta tun daga farko san waye su ina suka dosa kuma me ya kalubale a gaban su muna fata masu wallafa littattafai za su karkata akalansu wajen buga littattafan tarihi namu na arewa da Najeriya gaba ɗaya da Afirka gaba ɗaya tashi lafiya
to mun gode Murtala da wannan kira naka daga jihar Nasarawa da wa muke magana daga Nasarawa da wa muke magana to kamar dai mun rasa wannan kira masu sauraron mu yau muna tattaunawa ne akan muhimmancin al'adar karanta littattafai da nuna wa yara muhimmancin karanta littafi lambar mu da za ku kira ita ce to mun samu kira na farkon kiran mu na gaba da wa muke magana
hello assalamu alaikum
wa alaikum salam da wa muke magana
Ina mai mulki Telanga ne daga Lafiya jihar Nasarawa.
To muna jinka, me zaka ce akan maudu'in namu na yau?
Eh to. Dama na iso kenan sai ina ji abun ban san manufan abun ba shine sai na ce bari
in tambaye. To maudu'in namu muhimmancin al'adar koyawa yara karanta littattafai. Muke so mu ji menene ra'ayinka akan me kake gani ya kamata iyaye su ba da muhimmanci wajen koyawa yaran su karanta yawan karanta littattafai?
Eh to dama ra'ayin littattafai kaman na Hausa din nan ya kamata a ci gaba da shi sosai ba don saboda koyo ba, saboda karin cin gaba, domin duk dan Bahaushe yana son ya gani yana karanta Hausa, littattafan Hausan nan da sauransu. To shi yasa ni ina ganin ya kamata iyayen yara su bai da muhimmanci ire-ire irin wa'annan.
To madalla, mun gode da wannan kira naka. Sai kiran mu na gaba, da wa muke magana?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Kuna magana da Abdul Salim Kwata daga Karen Bayero, Jamhuriyar Najeriya.
To muna jinka.
Akwai batun maganar littattafai da ake yi yanzu an manta da batun maganar hakkokin mutane, an tsaya a kan batun maganar littattafai. In ba da mutane ba littattafai ina za su kai?
To ai ana maganar muhimmanci littattafai ba wai bangare ɗaya ba, wanda aka rubuta shi a kan fannoni daban-daban. Me irin me kana ganin yana da kyau a nuna wa yara muhimmancin zama karanta littattafai da suka danganci kowane bangaren rayuwa?
Kamata duk yara na da na kai makaranta da su suna suke shiga. To amma kuma in ba tarbiya ba akwai matsala, akwai tarbiya ne ya kamata a same ki daga gida.
To mun gode da wannan kira naka. Da kiran mu na gaba ya shigo, da wa muke magana?
Hajiya kira magana da Dan Asabe mai fata daga Yauri.
Muna jin ka Dan Asabe mai fata, me zaka ce?
To da farko dai ina so in jajanta ma Ibrahim mai godiya a bisa da so mahaifiyarsa, Allah Ubangiji ya ji kanta mata rahama.
Amin.
Eh bayan haka dangane da wannan maudu'i na ku na yau, karatu shi da muhimmanci, saboda idan muka duba wahayi na farko da aka koma Annabi Muhammadu sira da aminci Allah tabbata a gare shi, Allah ce masa yayi shi karatu. To kaga karatu ya zama wajibi gare mu, domin da karatu ne za a san muhimmancin rayuwa, zaka fahimci addininka da mu'amalan da zaka yi da jama'a. Kina tare da ni?
Muna jinka.
Eh bayan haka kuma ina so su waɗannan mawallafa su maida hankali wurin rubutun littattafai na Hausa, saboda gaskiya Hausa da kike gani yare ke mai muhimmanci, saboda za ki ga cewa yaranmu sun raja'a ga karatun littattafai na Turawa, irin novels haka da film na Turawa, wanda wannan ba asalinmu ba ne. Ya kamata su sa kishi domin ganin cewa wanga yare na Hausa ya yi fice a duniya
Mun gode Dan Asabe mai fata da wannan kira naka. Yanzu kuma sai wani kiran mu da ya shigo, da wa muke magana? To muna jinka, me zaka ce a gurguje, lokaci ya karatu?
A gurguje wayannan farko su da shi wannan taro, Ubangiji Allah ya fata masa alheri. Muna fata a samu
To mun gode da wannan kira naka, masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku, muna godiya. Sai kuma a dagace mu wani mako mai zuwa domin jin wani sabon maudu'in namu. A nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, a madadin wadda ta daidaita mana sauti, wato Julie Leathers Gresham, da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna, da ma injiniyan mu na yau, ni Zahra Aminu Fage, daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Ba ruwanta a yau da malalaci, yau yara suka ba a gaban su kwarai ba za su bare.